Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shirye namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke muku marhaba lale a shirin na daren ranar Juma'a 28 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya, za a ji cewa a yayin da rundunar sojin saman Najeriya ke cewa rashin yanayi mai kyau ya sa ta dan jinkirta ayyukan dakile Boko Haram, ita kuma rundunar ƴan sandan Najeriya yayin ɗalibanta ta yi a cibiyar koyar da shugabanci da kishin ƙasa da ke Jos.
Suna na Fatima Abdulaziz ne a jihar Katsina. Kuma wannan horo da muka samu a wannan wuri ba wai horo bane na ƙarfi kadai, horo ne na zuciya.
Yau Juma'a ce, don haka bayan labaran duniya za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Kamar kullum, lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022-2655. Muna kuma tafi da labaran wasanni a takaice, amma yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya tuku.
To jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a, ƙasar Koriya ta Arewa ta sake gwajin wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango, wanda ke zama gwaji na biyu kenan a 'yan makonnin nan, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Mai magana da yawun ma'aikatar Pentagon Captain Jeff Davis ya faɗa wa manema labarai cewa mun gano kuma mun bibi makami mai linzami da Koriya Arewa ta harba, mun kuma tabbatar da cewa makamin ICBM ne. Wannan gwaji da an tsammace shi. Mr. Deber ya ce Koriya ta Arewa ta kaddamar da makamin ne daga tashin nukiliyar ta Mofyong, da ke zama ɗaya daga cikin tashoshin nukiliyar ƙasar. Ya ce makamin ya shafa kimanin mintuna 40 cikin iska, inda ya tafiyar nisan kilomita 1000 kafin ya fada tekun Japan kusa da tazarar kilomita 163 daga babban tsibirin Japan mai suna Hokkaido.
Babbar kotun kolin Pakistan ta ce Prime Minister kasar Nawaz Sharif bai cancanci rike mukamin da yake akai ba, don haka ta umarce shi da ya sauka daga kan kujerar tashi nan take. Wani mai magana da yawun ofishin Prime Minister ya bada sanarwa jin kadan bayan da kotun ta yanke hukuncin cewa Sharif ya yarda da hukuncin kotun. Duk da dai yana da ja, kuma yana ma wato ya ma riga ya sauka daga mukamin nasa. Duk da haka, a cikin hukuncin da ta yanke, kotun kolin ta ce kin bayyana kaddarorin da ya mallaka kasashen Italy a cikin takardun neman tsayawa takara a zaben shekara 2013, da kuma ƙarerayin da ya shata a bayanan da ya bayar, duk da rantsuwar da ya ɗauka, duk sun nuna cewa shi mutum ne mai wato mara gaskiya. Saboda haka bai cancanci wakilcin majalisar dokokin ƙasar ba. A ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar, wannan hukuncin da kotun koli ta yanke ya shafi su ma dukkanin 'yan majalisar ministocin ƙasar ta Pakistan, abinda ke nufin kenan dole su ma su aje mukaminsu. Yanzu majalisar wakilan ƙasar za ta nemi shugaban ƙasar ta Pakistan da ya zaɓi wani sabon prime minister.
To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a yau Juma'a cewa ita ma Rasha za ta ƙaƙaba ma Amurka nata takunkumin a matsayin ramuwar gayya, kamar yadda Amurka ta ƙaƙaba musu sabon takunkumi da 'yan majalisar dokokin Amurka suka zartar a jiya Alhamis. Ma'aikatar ta ce wannan takunkumi ya nuna yadda Amurka ke amfani da matakai masu tsauri a harkokin ƙasa da ƙasa. Ma'aikatar wajen Rasha ta ce matakan da za ta ɗauka ɗin za su haɗa da korar wasu ma'aikatan diflomasiyya na kimiyya na Amurka da ke a cikin ofishin jakadancin Amurka da ke a Moscow, da kuma ƙaramin ofishin jakadanci. Rasha ta bayyana cewar rage yawan ma'aikatan zai mai da adadin ma'aikatan diflomasiyya Amurka zuwa 455. A jiya ne 'yan majalisar dokokin Amurka suka amince da ƙaƙaba waɗannan matakan, ba a kan Rasha kaɗai ba, har ma a kan ƙasashe irin su Iran da Koriya ta Arewa.
Duk da dokar ta ɓacin da gwamnatin Venezuela ta kafa na haramta tarurrukan zanga-zanga, Ƙungiyoyin 'yan adawa na can suna kiran mutanen ƙasar da su fito kwansu da kwarkwatansu su yi gagarumar zanga-zanga kan wata ƙuri'ar raba gardamar da za a jefa jibi Lahadi, wacce suke tsoron za ta sa Venezuela ta canza daga ƙasa mai bin tafarkin demokaradiyya ta koma mai bin tsarin kama karya. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro yana ƙoƙarin shirya ƙuri'ar raba gardamar ce kan wata majalisar tsarin mulki mai wakilai 545 da yake sanya kafa, wacce za a baiwa aikin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwari ma. Sai dai kuma wasu masu sukan lamarin wannan yunkurin ya wato sun ce magoya bayan Maduro su ne kaɗai aka bari su tsaya takara a wannan zaben, kuma ana fargabar cewa idan suka yi nasara za su iya kyale shugaban ya ci gaba da mulki har illa masha Allah. To, labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. To, bari mu fara yada zangon a Yola ta jihar Adamawa, inda rundunar sojin Najeriya ta bayyana nasarorin da ta yi a baya-bayan nan a wani taron manema labarai da wato inda kwamandan rundunar sojin da ke yaƙi da Boko Haram Air Commander Tijjani Yusuf ya yi ƙarin bayani. Wakilinmu na Adamawa Sanusi Adamu ya ci gaba da cewa
baya ga tarwatsa 'yan Boko Haram daga sansanin Sambisa, ta yi nasarar takaita ayyukan ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya. Karkashin ayyukan jinkai da take yi, rundunar ta yi wa 'yan gudun hijira 374 jinyar kamuwa da cututtuka daban-daban da kuma ciyar da yara 'yan makaranta 1,100 a yini domin rage matsalar rashin abinci mai gina jiki a garuruwar Dalori, Bama da kuma Kangi. Mafi yawan mayakan Boko Haram na gudun barin sansanonin su, kuma mun karya lagwarsu ta yadda ba za su iya kisa manyan hare-hare ba sakamakon matsi da jiragen yaki kai kai musu, inji ya komanda Tajuddin Yusuf. Kana ayyukan sintiri a sararin su bahana, ya komanda Tajuddin Yusuf ya ce kalubale da rundunar sojojin saman ta lafiya dole ke fuskanta shine na rashin kyawun yanayi daga ruwan sama da kuma tsawa wajen fatattakar Boko Haram daga mabuyarsu da wasu lokuta ke tozar ta dakatar da tashin jiragen yakin ta na wucin gadi. Ya komando Tajuddin Yusuf na cewa wannan shike baiwa Boko Haram damar farma jama'a a wasu yankuna daga mabuyarsu. Za mu masa kaimi wajen yaki da 'yan ta'adda har sai mun gano da lalata dukkan mabuyarsu. Makasudin kiran taron 'yan jaridun, inji kwamandan rundunar sojojin sama na lafiya dole ya komando Tajuddin Yusuf, shine na sanar da duniya aikace-aikacenta da kuma darussa da suka koya wajen kare lafiya da dukiyoyin jama'a game da gano da kuma lalata sansanonin Boko Haram. Kana yace rundunar a shirye take ta ga ta cimma burinta. Yana ba da tabbacin rundunar sojojin saman ta doshi cimma nasara a wannan aiki da take yi. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
A gaida Sanusi. To, daga Yola kuma sai Jos, inda aka yaye wasu ofisoshin 'yan sandan Najeriya a cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari. Zainab Babaji, gare ki.
Jami'an 'yan sanda a Najeriya sun jaddada aniyarsu ta ci gaba da tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Wasu jami'an 'yan sanda 767 kenan da suka samu horo na musamman a cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari a Shere Hills da ke nan cikin birnin Jos. Jami'an 'yan sandan masu matsakaicin makamai daga kwalejin horar da 'yan sanda da ke nan Jos sun yi mako uku a cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari, inda suka samu horo kan matakai daban-daban na ƙwarewa a aikinsu da inganta dangantakarsu da al'umma.
Sunana CSP Yusuf Dadi. Da yake yanayin aikin namu akwai wannan na ƙarfi, so zai taimake mu dai wurin sa ƙwazo, wurin jimriya, ko a cikin ruwa ko a rana. Za mu iya shanye wannan.
Musamman yadda akwai matsaloli a Najeriya na satan mutane da tashi-tashin hankula, kun shirya kenan kawai domin ku tunkari waɗannan matsaloli a Najeriya?
Ba shakka. Dalilin da ya sa muka shiga aikin ma kenan.
Sunana Fatima Abdulaziz, ni a jihar Katsina. Kuma wannan horo da muka samu a wannan wuri ba wai horo bane na ƙarfi kaɗai, horo ne na zuciya. kamar yadda suke a matakai kowane ana gwada ka ne ga karfin zuciyarka da yanayin hakurinka da yanayin daukarka da juriyarka yadda zaka iya kaiwa wani mataki a matsayinka na shugaba. Muna so mu gwada musu mace ma za ta iya yi.
Wasu jami'an 'yan sanda kenan da suka samu horo kan yadda za su inganta aikin su. Darakta a kwalejin horar da jami'an 'yan sanda da kenan Jos DC Aminu Alhassan yace wannan horo da suka ba jami'an nasu yana da muhimmanci kwarai.
Dan sanda yana daga cikin mutanen da ya kamata su samu wannan training saboda abu ne wanda zai sa mutum ya jure wahala da sai ka samu abin da kake so. So in baka yi irin wannan ba, kai ma da zaka saka yara su yi ko kuma kai leading din mutane su je, wallahi ba za a samu nasara ba.
Shugaban cibiyar horar da dabarun shugabanci da zama dan kasa na gari Abdul Mumuni Maimako yace suna bada horo ne ta yadda al'umma za su zama yan kasa na gari.
Muna training din su wayne yan sanda da kuma sojoji, ba wai muna training din su akan yanda za su yi amfani da bindiga ba. Namu muna musu training saboda su za su zama shugabanni.
Shi ma daraktan inganta harkokin matasa a ma'aikatar matasa da inganta wasanni a Najeriya Luka Jonathan yace horon da jami'an 'yan sandan suka samu zai ƙara inganta dangantakar su da jama'a.
Wannan zai dada inganta su su yi aikin su da kwazo kuma da sauraron Allah su zama cikakken 'yan kasa.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, an jima kaɗan za ku kira wayarmu bayyana ra'ayinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To da alama akwai wani malami daga Kaduna, wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka da warhaka, barka da yamma.
Barka da warhaka.
Sunana Ibrahim Shoke da karamar hukumar Jiwa a jihar Kaduna tarayya Najeriya.
To muna sauraron ka.
To alhamdulillah, ni abinda ra'ayina a yau ra'ayi guda biyu ne. Na farko ina yaba ma 'yan majalisar tarayya na wakilai da sanatocinmu bisa kudiri da suka tabbatar da cewar na gyaran kundin tsarin mulkin ƙasa akan maganar cin gashin kai na ƙananan hukumomi. Amma babban matsalar kiran kuma da muke so mu yi ga 'yan majalisu na jiha shi ne su sani mutane na kallon su, talakawa na kallon su, sanatoci sun yi nasu, 'yan majalisa na tarayya sun yi nasu. Don haka idan wannan abu bai yiwu ba na cin gashin ƙananan hukumomi, to laifi yana kan su kuma 'yan majalisa talakawa ba za su kyale su ba. Wannan shi ne ra'ayina a takaice. Na gode.
To mun gode da wannan ra'ayina ka. Bari mu kaɗa kanan dabu, wake kan layi a Kano.
To kana tare da Umar Ofusa Unguwa Uku layin mai fata ɗan ƙungiyar nan ta Aminan Jihar da kanan jihar Kano Najeriya, wato kanan dabu.
To
abin da ke cikin tuwo kwakwarya a wannan abin da ke faruwa a jihar Kano abu ne mai cikin kwarya, yadda ake zubar da jarirai a ungunoyi za a ga abu yana cikin tuwo kwakwarya. Kamata ya yi a ce hukumomin da suke da ruwan tsaki a zo a samu a rika wannan irin wani abubuwan da ke faruwa a nan jihar Kano. Ko a cikin wannan sati an samu jarirai guda uku wanda aka samu an jefar da su. Wannan abin da yake kamata ne su wa'annan wanda suke jefar da jariran nan suna fa cewa Allah na ganin su, saboda irin wannan ɗaukar haƙƙi ne akan yaran da bai jefe bai gani ba. Ta yaya za ku kwato wannan yaran 'yanci? A ce wannan ya kamata a ce hukuma zo ta ɗauki doka, duk wanda aka kama da irin wannan hali a zartar masa da hukunci mai tsanani sakamakon irin wannan abin, don a samu raguwar irin wannan zubar da 'ya'yan da ake a jihar Kano. Gaskiya wannan abin yana cikin tuwa ƙwarya. Allah ya ka ba ku.
To lalle kan ba kai kadai ba Malam Umar, kuma Allah isa masu yin haka din su gyara halin su. Bari mu je mu kuma a Jakuta, wake kan layi a Jakuta.
Sulaiman Ibrahim daga ma'aikatar mulmula karafa ta a Jakuta, Roda Randa Bawul.
To Malam Sulaiman.
Na'am.
Muna jin ka.
Abin da wato yau batu na akan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Addu'a muke masa Ubangiji Allah ya ƙara masa lafiya, ya dawo gidan Najeriya lafiya, saboda duk abubuwan da jama'a suke so ko kuma waɗanda suke faɗa, gaskiya yana ba mu jin daɗin abin da waɗansu yan siyasa ko kuma yan hamayya suke fada. Allah ya kara musu lafiya. Ni ba wani dogon bayani zan yi na iyaka ne masu zuwa Allah. Tawa da kujera lafiya. Allah ya kara musu lafiya ta sauran mutum lafiya.
To Allah ya anshi addu'arka na aja kuta. Bari mu koma Kano. Wake kan layi a Kano?
Sunana Abdullahi Abubakar Cikari a karamar hukumar gabas a jihar Kano.
To Malam Abdullahi muna jin ka.
Ra'ayina ina zan magana ne akan yancin cin gashin kai da kananan komi. Hello.
Muna jin ka sosai.
Da ake so a ba kananan hukumomi. Kamar yadda mai magana na baya yi, ni ma ina ga so in ƙara kira ga 'yan majalisa na jihohi. Domin su suke ƙara da baibayi jawai bai kananan hukumomin nan wanda kuma su suka fi saki da jama'a. Saboda haka ina ƙara kira gare su da su tabbatar da cewa wannan doka in ta zo gabansu sun rattaba hannu a kansu cewa lallai a ba jihohi cin gashi a kananan hukumomi cin gashin kansu. Wannan zai taimaka talakawa su samu sa'ida daga ɓangaren gwamnatocin kananan hukumomi in Allah ya yarda.
To da fatan waɗanda abin shafa za su ɗau matakin da ya dace. Bari mu je mu Katsinan Dukku. Wake kala a Katsina?
Sunana Suleiman Sani daga nan jihar Katsina.
To Malam Suleiman gare ka.
Idai ina muku fatan alkhairi kuma na kai shekara guda ina nema in yi muku fatan alkhairi ina neman wannan wa sai yau Allah ya kaddara ikon samu.
To mun gode. Ci gaba. To da alamar layin ka ya gamu da matsala. Bari mu koma Kaduna. Wake kala a Kaduna?
Assalamu alaikum, sunana Muhammadu Bako Kauga ba daga nan Guduma daga sa Kaduna.
To Malam Muhammadu muna jin ka.
To kira na ga tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Sule Lamido. Ni dai ɗan jihar Jigawa ne kuma na ga yadda bawan Allah ne ya gyara jihar Jigawa fili ƙauye da birni. Saboda haka takara tana gabatowa 2019 muna kiran ga gwamnan jihar Jigawa lallai Alhaji Sule Lamido da ya fito ya nemi takarar shugabancin Najeriya don na yi imani yadda ya gyara mana jihar Jigawa zai gyara mana Najeriya baki ɗaya.
To baka ganin wasu za su ce kana kamfe a daidai lokacin da ya kamata ka faɗi abin da zai taimaki jama'a gaba ɗaya?
Ai abin da zai taimaki jama'a na yi imani yadda Sule Lamido ya gyara jihar Jigawa birni da ƙauye ya samu riƙon Najeriya. To na yi imani Najeriya gaba ɗaya za a samu haɗin kai a siyasancen demokuraɗiyya za ta yi kyau talakawa za su ji daɗin rayuwarsu a Najeriya. Na yi imani da haka a yadda na gani.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu jihar Niger. Wake kala a jihar Niger? Malam na Niger ka ɗaga muryarka muna jin ka.
Yau Ibrahim ne daga Niger State Bida.
To muna jin ka.
Ina son Allah ya dawo mana da shugaban kasa lafiya domin daraja Annabi.
Amin.
Bayan ya dawo kuma ina son ya binciki wutan jihar Niger wallahi yanda dai suke aiki wallahi sashin Niger ba ma jin daɗi.
Wato ya binciki duk inda aka yi amfani da kasancewarsa a London aka aikata rashin daidai ko ba ya Niger kaɗai ba. To Allah ya sa haka nan kuma masu aikata hakan ya kasance sun san cewa ba za su sha ba in ya dawo. To bari mu je mu Gusau. Wake kala a Gusau? Amu Allah ya ba shi lafiya. Bari mu je mu Gusau. Wake kala a Gusau?
Muhammad Sani daga Gusau.
To Malam Muhammad muna jin ka.
Da Allah ya ni ra'ayina game da gwamnan jihar Muni, da Allah ya taimaka hanyar ɗansa daga nan Gusau zuwa ɗan Saro, hanyar nan ta lalace. Hanyar da aka sahe minti 30 amma yanzu ya zan ana tsaya kusan awa 4 yanzu ga damana. Da Allah muna kira da gwamnan jihar, da Allah ya bi wannan yankin duk noman damanar da aka yi ga wannan hanyar noman rani da damana ana samu alheri da hanyar nan.
To da fatan mai girma gwamna zai yi abin da ya dace koko ya yi aikinsa na gyara hanyoyin da suke da muhimmanci kamar yadda ka bayyana. Bari mu cilla can Kurmi. Wake kan layi a Oshun?
Mahaji Allahu Sarki Yarbawan Jarman Kano ne yake magana.
To muna sauraron ka.
To ni shawara da sai bayar wannan yan majalisa su sakewa. Loka gwamnan Nara. kowai yakin kanta shi ne shawara da ya fata ku tashi lafiya.
Oda bo oda ro, thank you, mun gode sosai da wannan Hausa da kai, kamar bazan ce jakin Kano ba, kamar mutumin Kano kai Hausa da kyau, mun gode. To bari mu ga wani malami kuma akan layi, wake kan layi Kebi, bari mu je mu Kebi.
Muna magana da Alhaji Abdul Sai daga Zuru Jihar Kebi.
To muna sauraron ka.
Eh to ina son yi ma POA jawabi cewa zaman nan da ƴan majalisa suka ba matasa na takara na rage shekaru.
Eh
to muna goyon bayan shi 100%, saboda bashin ɗan siyasan nan sun yi ba bakere da komi da komi da su mamaye. Saboda haka muna son a yi sabbin sabon zubi a zubar da su gaba ɗaya, a ɗauki matasa daga sama har ƙasa.
To Allah ya sa su ɗau matakin da wato ya dace don ganin cewa an ci wato an abin ya amfani al'umma. To mun gode ma kowannen ku da ya ba da gudunmawa a wannan shirin, da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu, mun gode. To ga shirin na gaba. To ga shirin na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka CAF sun sake canja sabon fuska na gasan cin kofin ƙwallon ƙafa nahiyar Afirka wanda ake gudanarwa a duk shekaru biyu. Yanzu dai kule-kulen da za su dinga bugawa sun tashi daga 16 zuwa 24, wanda ne yasa na tambayi Malam Zakari wanda masanin ƙwallon ƙafa ne na nahiyar Afirka da ma na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru baki ɗaya, ko ya ake ganin ƙasar ta Kamaru za ta karɓi wannan gasa ko na cin kofin nahiyar ta Afirka a ƙasar ta?
Eh to abin da zan yi ga maka shine gaskiya Kamaru ba za ta iya hada wato wannan gasar ƙwallon ƙafa 2019 saboda kaiwa mutane ƙarya. Ministan matasa da wasanni Ismail Bidin Kwar ya fito ƙarara ya tabbatar da cewa za a yi, za a hada wannan wasan. Ɗan siyasa ne minista, kuma ya san matsala da ƙasar Kamaru ke ciki yanzu hakan nan. Wajen shekaru biyu aka ba mu wato damar gudanar da wannan wasanni saboda mu haɗa komai da komai, amma shi yau 2017 muka tsintuka mu a cikin matsala saboda ƙasar Kamaru haka take, ba farko bane komai namu a cikin gaggawa muke yi. Ina so ka gane cewa sayin da muka yi kafin a ba mu damar haɗa wannan gasar, aka ce mana mu samu ainihin filayen ƙwallon ƙafa masu kyau 6 ko kuma 4. Sai ba haka aka yi taro ya kwanaki 3 ko 4 a ƙasar Morocco wanda ya sake komai.
To ya kake ganin a otel na ƙasar Kamaru wanda za a sauke manyan baki, an gama gyara su ko har yanzu su ma ba gyara ba?
Malama ka bani dariya, saboda idan ka je a jihar Yamma na ƙasar Kamaru a Bafoussam babu otel mai tauraro 6 ko 5, babu taurari ya 6 babu, ko baka bane. Bai haka nan kuma idan ka je Limbe anan ma da akwai daga cikin birnin da za a yi wasan ƙwallon ƙafa Limbe, a wannan ma babu hotel takamaimai wanda ya kamata a sauke mutane a cikin wannan hotel, saboda mutane kansu ma na cewa mamban FIFA za su zo, mamban CAF masu haɗa wannan gasa da ƙungiyar za su zo. Bai haka nan kuma da akwai ƴan jaridu, bai haka nan akwai ƴan wasa su kansu top. Ni ina gaya maka ne a matsayin masani wanda ya san wasan ƙwallon ƙafa ƙasar Kamaru ba yau ba. Ƙasar Kamaru na da matsaloli da dama game da ainihin filayen wasanni na ƙwallon ƙafa ƙasar Kamaru.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin Koriya ta Arewa na makamin nukiliya na ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi zama babbar barazana ga duniya baki ɗayanta a yau. Koriya ta Arewa ta yi wa makwabtanta barazana, kuma ta yi biris da ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya barkatai. Gwajin makami mai linzami mai dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi a ranar 4 ga watan Yuni wani babban ƙalubale ne. Haka kuma ƙoƙarin Kim Jong-un na cimma nasarar samar da makamai mai linzami da zai dangana da ƙasar Amurka shi ma wata alama ce da ke nuna cewa Koriya ta Arewa na ƙara matsin lamba wajen cimma burinta na mallakan irin waɗannan manyan makamai masu linzami. Barazanar da Koriya ta Arewa ke haifarwa ba sabon abu bane, ganin cewa ta ja da gwamnatoci 5 na Amurka a baya, inji mataimakin sakatari mai kula da Asia da Pacific Susan Thornton. da dadewa mun san cewa Koriya ta Arewa ba ta da niyyar yin watsi da shirinta na nuclear, amma mai yiwuwa ƙarin matsin lamba akan tattalin arziki da na diplomasiya za su yi amfani a matsayin matakin taka mata birki, tunda gwamnatin Kim Jong-un ba ta taba fuskantar tsatsauran matsayi daga ƙasashen duniya ba. Ba za mu karaya ba, kuma Amurka za ta ci gaba da aiki da ƙawayenta inda buƙatar hakan ya taso, amma kuma Amurka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukan matakin gaban kanta ga duk waɗanda suka taimaka wa Koriya ta mallaki nukiliya. Dangane da wannan, Amurka ta samar da wasu dabaru uku da za a bi, a cewar Malama Susan Thornton. Na farko, mun yi kira ga duk ƙasashen da ke cikin Majalisar Ɗinkin Duniya da su aiwatar da alƙawarinsu da suka ɗauka a kan Koriya ta Arewa. Na biyu, mun buƙaci ƙasashe da su rage ko kuma su yanke hulɗan jakadanci da Koriya ta Arewa. Da ƙarshe, mun buƙaci duk ƙasashe da su yanke hulɗan kasuwanci da Pyongyang domin ƙara mata kaɗaici ta fuskar mu'amalan kuɗaɗe. Amurka ta ƙaddamar da waɗannan manufofin ne da kuma nuna wa ƙara cewa daga Mali zuwa Malaysia aiwatar da tsatsauran mataki a kan Koriya ta Arewa abu ne da Amurka ke son ganin ƙasashe sun ci gaba da yi. Mafi mahimmanci daga cikin abubuwan da ake buƙata don samun nasara a wannan yunƙuri shi ne haɗin kayin ƙasashen Amurka, Japan da Koriya ta Kudu, kamar yadda matsin lambar da China ke yi wa Koriya ta Arewa ke da tasiri. Mafi mahimmanci daga cikin abubuwan da ake buƙata don samun nasara a wannan yunƙurin shi ne haɗin kan ƙasashen Amurka, Japan da Koriya ta Kudu, kamar yadda matsin lambar da China ke yi wa Koriya ta Arewa ke yin tasiri. Wannan matakin sun aike da saƙo ga duniya cewa duk wata ƙasa da ta yi ƙoƙarin yin hulɗan kasuwanci da kamfanonin Koriya ta Arewa za ta ɗanɗana kuɗinta, in ji mataimakin sakatari Susan Thornton. Ta ƙara da cewa, za mu ci gaba da aiwatar da matakanmu domin kawo tarnaƙi ga hanyoyin samun kuɗaɗen Koriya ta Arewa. Shafin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Gaida Abakar, yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumul ya dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
To, a takaice, a yau Juma'a ƙasar Koriya ta Arewa ta sake gwajin wani sabon makami mai linzami mai cin dogon zango wanda ke zama gwaji na biyu kenan a 'yan makonnin nan, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Mai magana da yawun ma'aikatar Pentagon Captain Jeff Davis ya faɗa wa manema labarai cewa, mun gano kuma mun bibiyi makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta harba. Mun kuma tabbatar da cewa makamin ICBM ne. Wannan gwaji ne da aka tsammata. Babbar kotun Pakistan ta ce Prime Minister ƙasar Nawaz Sharif bai cancanci ya riƙe mukamin da yake a kai ba, don haka ta umarce shi da ya sauka daga kujerar tashi nan take. Wani mai magana da yawun ofishin Prime Minister ya ba da sanarwar jim kaɗan bayan da kotun ta ayyana hukuncin cewa Sharif ya yarda da hukuncin na kotun, duk da dai yana da ja sosai kuma ya ma riga ya sauka daga kan mukamin nasa. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗa a yau Juma'a cewa ita ma Rasha za ta ƙaƙaba ma Amurka nata takunkumin a matsayin ramuwar gayya, kamar yadda Amurkan ta ƙaƙaba mata sabon takunkumi da 'yan majalisar dokokin Amurka suka zartar a jiya Alhamis. Ma'aikatar ta ce wannan takunkumi ya nuna yadda Amurka ke amfani da matakai masu tsauri a harkokin ƙasa da ƙasa.
To, jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safu idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumul da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Subscription wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan wurin Washington DC ke muku fatan alheri, kuta lafiya, sai kuma gobe.